بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. barkanmu da sake saduwa a wannan aji namu na Fasl al-Sheikh al-Albani lil-Usul daga wannan makaranta ta Darul Hadith al-Salafiyya dake Zaria a Nigeria, makarantar Mala Albani Zaria, Allah ubangiji ya gafarta masa. A inda muka saba muna yin karatuttuka tare da ƴan uwa dalibai a cikin tafai mabambanta, a yau ranar Asabar, wanda ita ce ranar 7 ga watan Shawwal hijira da shekara 1441, wanda kuma ya dace da 30 ga watan Mayu shekarar miladiya ta 2020, sami darasi wanda ke da lamba ta 154 insha Allah. Zamu yi karatu daga littafin Ulumul Qur'anil Karim na Dr. Nuruddin Itr, Allah ya saka mishi alkhairi. Zamu tashi a shafi na 30 a inda malam yake cewa saniyan abu na biyu daga cikin abubuwan da suka sa Allah subhanahu wata'ala cikin hikimarsa ya sauka wa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Qur'ani a rarrabe a kadan kadan cikin shekaru kwatankwacin 23. Mun ji na farko wanda shine tabbatar da zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma wato nuna mishi cewa wannan ita ce sunnar annabawa game da kafiran zamaninsu. Saniyan na biyu malam ya ce muwajahatu ma yaqra'u min umurin aw hawadisa tamassu da'wa. An sauka da alqur'ani kadan kadan dan ya zama hakan ya ba shi littafin alqur'ani din damar ya fuskanci abubuwan da suke faruwa na hawadis, na events, wato na abubuwa na matsaloli ko rigingimu ko wasu mustajiddat wanda suke faruwa, wanda ta musu da'awa, wanda suka shafi kira zuwa ga Allah subhanahu wataala, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi. Malam yake kama kala ta'ala, kamar yadda Allah yake cewa, Allah yake ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. بذاسو تبقى ومك وني مثل واتو ونزنشي وندراس نيما أيبة القرآن تهني وننزنشن ذاس لالبوان أيبي لسكي جنون وي إذن سم أمبتشي توعي سنسام مثلا سنسام ودى القرآن مثلا شيني معنى مثل أنا بسن لسن كومك وتمغانا وتكيكز وتشبها wani zance mai kawo rudani. Allah yace illa ji'naka bil haqqi, face sai mun zo maka da bil masalil haqq, da zance na gaskiya, wa ahsana tafsira, ko kuma bi masalin ahsana tafsiran min masalihim, sai mun kawo maka zance wanda yafi nasu kyau, yafi nasu nagarta, wanda zai inda za a ƙara na da nasu, to da nasu zai zama bai da kyau, balantana ma babu mukarana tsakanin zancen Allah da nasu. Shisa aka kira wato alqur'ani da suna al-furqan, saboda rarrabewa tsakanin gaskiya da ƙarya, tsakanin mai kyau da mara kyau, tsakanin halas da halas. Ibn Kathir yake cewa a wannan waje, wannan aya tana nuni zuwa ga darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yadda Allah da kanshi ya dauki alƙawarin cewa lalle sai ya kare shi akan duk abin da aka kawo dan a kawo mishi tikas akan da'awarsa, salawatullahi wa salamuhu alaihi fil akhirati wal ula. Malam Nuruddin yace wa hadhihi hikmatun jalila laha atharuha al baligh fi najahi da'wa, wannan hikima ce mai girma wacce tana da tasirin ta da ya bayyana wajen samun nasarar da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama li muwajahati al wahyi nafsihi lit tawari'i wal mulimmat, saboda shi da kanshi wahayi din ne yake fuskantar duk abubuwan da suka bujiro da kuma matsaloli da abaware, wato abubuwa masu bujirowa, wal mulimmat, da kuma muhimman matsaloli, ma'ana duk abin da ya faru Allah ne zai saukar da wahayi ya ce ga yadda za a yi. Da haka ba a samun wani matsala na a rasa yadda za a yi, ko a fara neman yadda za a zauna a tattauna, ko a yi wani ijtihadi, ko wata fatawa, ko a samu saɓani, ba irin yadda misali mutane suke rayuwa tun daga bayan mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama har zuwa yau, ba su da wannan gatar ta cewa duk abin da suke so za su same shi daga wahayi to a wancan lokacin Allah subhanahu wa ta'ala ya mutane wannan gata ومن أهم ذلك ما يثيره المبطلون من الاعتراضات والشبهات لكن مهما أبوبا عند القرآن نجير ما يبعد مهما ودن بعد أمسا قمرسو شيني إذن أبوبا عند مقبر نتادة لكن مشركي لكافريس كي بجروا رسو من الاعتراضات نكاو القرآن واتو اعتراضي نتسكنت القرآن أو الشبهات كوكاو مغنغنو ما سرودا sababbin musulunta ko masu kawo abin nan rigishi wa huwa al-asl alladhi sarahat bihi al-ayatu al-karima ay la ya'tunaka bi su'alin ajibin aw shubhatin yu'ariduna bi al-qur'ana bi batilihim al-ajib illa ji'nahum bima huwa al-haqq fi nafs al-amr shine abin da ayata fada cewa ba za su taba kawo maka wata tambaya da za ta bada mamaki ko ta shubha wanda za su gwarata da al-qur'ani ba fati sai mun kawo musu abin da yake yafi nasu gaskiya a cikin wannan labarin abba migi lahu wanda kuma zai rugurguza nasu wa huwa ahsanu bayanan wa awda kuma namun zai zama yayi bayani mafi kyau yafi bayyana komai dalla dalla wa ahsanu kashfan kuma ya fito da bayani dalla dalla lima bu istadhi yana bayyana abin da aka aiko ka da shi wannan magana akwai ta cikin tafin Ibn Kathir da kwatankwacin wannan ma'ana yace wa ka'anna jibril waqifun bil mirsadi kamar kace inji malam Nuruddin kamar kace ga jibril nan yana tsaye ne yana jira kamar yadda misali sniper yake dana bindiga shi yana jiran target din sa yana jiran abin nan dukkin da zai kashe yana jiran sa tsawon lokaci to haka jibril kamar kace gashi nan yana tsaye ne kawai yana jira yushri'u sahmal qur'ani fi sudurul mushrikina ya riga ya tade wato kwari da bakansa zai harba abin nan wato makamin alqur'ani a zuciyar waɗanda suke mushrikai kama ajma'u kullama ajma'u amrahum wa alqawsu alahum aw hazabu an-nusrata hazabu aw hazabu linusrati al-batili amsalahum ite da sanda suka aiko da wata tambaya ko suka tsaya suka yi wata kungiya dan taimakon wata barna malaika zuri yana nan yana jiran su dan ya ba su amsa sai malai ya buga misali yace hadha ubay ibn khalaf kai muka Allah kaga ga wannan babban kafiri daga cikin katla badrin cikin kafirai shine umayyatu ubay ibn khalaf al-jumahi min ru'asa ash-shirk daya daga cikin shugabannin shirka ja'ilin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun ana makka wa fi yadihi azmun yana rike da wani kashi ramimun wanda ya riga ya ragargaje decompose shine ramim wala wa huwa yufattituhu yana ainihin ninnika shi yana dirgargaza shi yana yin gunduwa gunduwa da shi ko yana ramarmashe shi kamar da zaka rike chok haka ka dinga ramarmashe shi kana narka shi ko kana nika shi da hannunka wa yuzarrihi fil hawa yana sheka shi a cikin iska wa huwa yaqulu na cewa ya Muhammad kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana mishi irin wannan kira da Allah ya hana yace atazumu anna Allah yab'athu hadha kai yanzu kana ganin wai Allah zai tashi wannan kashin wani mutum ne wannan ko wata halitta kai yanzu a cewa kai wannan zai dawo ya zama halitta sai annabi yace mishi na'am kwarai kuwa yumituka Allah ta'ala thumma yab'athuka thumma yahshuruka ila an-nar Allah zai kashe ka sannan ya tashe ka sannan ya aika da kai gidan wuta shine sai Allah ya saukar da wa nazalat hadhihi al-ayatu min akhir surati yasin sai aka saukar da waɗannan ayoyi na ƙarshen surati yasin fadin Allah awalam yara al-insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa qala man yuhyi al-'idama wa hiya ramim قل يخيها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون الله أكبر وانا هكا ابن جرير الطبري يرويتو وانا انكسة كما دا تيوى تافروني دا شي وانا كافر أبي الان خلف سنة قوة رواية ودا هائلة وتنا سكن لتافن ابن أبي حاتم daga ibnu abbas wanda aka ce al-af ibnu wa'il al-sahmi ne wannan abin ya faru gare shi akwai ta riwaya kuma da ibnu kafirin ya ambata haira daga ibnu abbas cewa abin ya faru ne da wannan kafiri na madina babban munafikin nan wato abdullahi dan ubayyu amma sai ibnu kafirin shi da kashi yake cewa wannan magana ta danganta ga ubayyu dan abdullahi dan ubayyu to munkara ce saboda aya ce ko kuma sura ce makkiya amma wadancan faruwarsa ga ubayyu dan khalaf ko asi dan wa'il abu ne mai yuwa a samu ta'addud na kissa din wallahu alam abinda ayoyi suke cewa ta kace shine awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin shin yanzu mutum bai ga cewa mu su Allah mun halice shi min nutfatin daga kwayan maniyi anan al insan malamai suka ce lil jinsi ne litigraqil jins da aka kowane mutum da yayi musun tashin alkiyama ko dawo da halittu to da shi ake anan ba ta kaice akan wadancan mutanen guda biyu da aka samu riwaya akan sun yi wannan musu din ba duk wani mutum har zuwa tashin alkiyama idan yayi musun faruwan tashin tashin alkiyama to shi ma insan ne anna khalaqnahu cewa mu su Allah mun halicce shi min nutfatin daga dugon maniyi fa idha huwa khasimun mubin sai amma ya waye gari ya zama mai musu da jayayya mabayyana jayayya wato jayayya da bai da gaskiya akan ta wa daraba lana masalan wa nasiya khalqa mu zai dinga kwatanci ya manta asalin halittarsa da Allah yake cewa alam nakhluqukum min ma'in mahinin faja'alnahu fi qararin makinin ila qadarin ma'lumin a cikin awwal mursalatikin ashi ba mu halicce ku daga wani ruwa wanda yake wulakantacce ba ruwan mani wanda in ya taba ka ma sai ka wanke in ya fita daga jikinka sai ka baka da tsarki wanda yake da wari ana kyamarsa dabi'a tana gudunsa ba wanda zai ga mani ya dauka wani abin arziki ne bari ya goga a jikinsa ko ya lasa ko ya shafa a jikinsa wataƙila man gyaɗa ma ko man kaɗe ya fi shi kima a idon mutane amma da wannan Allah ya halicce ka har kake wani kafafuri kana wani takama Allah kuma ya saka shi fi kararin makinin a cikin wani mazibi wanda yake mai tabbas wa inda aka boye shi a cikin mahaifa Allah ya ce ila qadarin ma'lum zuwa ga wani zamani wani lokaci da aka ayyana sananne a wurin Allah wannan lokacin sawa'un tun daga lokacin canzawar shi daga mani zuwa tsoka daga tsoka zuwa kashi ko kuma har zuwa lokaci gaba daya na zaman shi a cikin mahaifa gabaki daya a wani waje kuma Allah yake cewa inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin mun halicci dan adam daga wani dugon mani amshaj wanda yake mixed an cakuda na mace da namiji ko kuma an cakuda sinadare iri daban-daban sannan suka haifa da shi to wannan shine asalin halitta dan adam a mataki na biyu bayan halitta dan adam a mataki na farko da aka yi na uban mutane ta fuskar wato kasa kenan to wanda aka halice shi daga wannan abun yanzu ya buga misali wai yana cewa man yuhila izama wa hiya ramim wa zai rayar da kasusuwa bayan sun radaddage Allah yake qul yuhyiha to kaga shine irin amsa yanzu wannan shine nasu masal din to gashi Allah zai ba su amsa sai yake qul ka ce da su yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marratin Allah wanda ya halicci waɗannan kasusuwa tun farko to shi ya sake rayarsu wa bi kulli khalqin alim kuma duk wata kwaya halitta Allah yana da ilimi masaniya akan asalinta inda za ta koma in ta zama kashi ko ta dagaragaje daga ina za a tashe ta tun daga maniyin har zuwa tsoka da kashi da komai kuma har zuwa ta rafa take ta dawo ta zama kasa har san da za a sake dawo da ita Allah yana da ilimi akan wannan Allah ya ci gaba da cewa alladhi ja'ala lakum min ash-shajari al-akhdari naran Allah wanda ya sanya muku daga bishiya wacce take koriya Allah ya mai shi ta itace na hura wuta fa idza antum minhu tuqidun da shi kuke hura wuta ku tun daga a fara daga damuna farko tsiro ya zama kore har ya girma daga karshe kuma har ku sare ku canya ya bushe ku sake sarrafa shi zuwa abun hura wuta Allah ne wannan ku kun isa ku yi wannan afara'aytumun nar allati tuqiduna antum ansha'atum kuma ne shi ne Allah yake cewa me kuke ganin wato wuta wanda kuke hurawa ku kuka kirkiro itacen ko mu ba ku ka kirkiro ba mu muka kirkiro shi inji Allah ana ana babu laifi a buga misali ko kuma ƙara da labarin nan wanda ke cikin Bukhari da Muslim da Musnad Imam Ahmad Ibn Hanbal na hadisin mutumin nan da yace ma ƴaƴan shi shi yana jin tsoron gamuwar shi da Allah saboda tsabaragin zanuban shi sun yawa yace idan ya mutu su samu gawar shi su kona sai ta kone ta zama toka sannan su dandaka tokar sannan su je bakin teku sai sun kalli inda iska take bi su sheka ta da iska wai yana so daga nan shi kada ya tayar da shi ya zama ya tafi kenan for good yana gama yin wannan abu Allah ya sa malaiku suka tattara gaba da tokar nan aka sake kera shi aka aje shi a gaban Allah Allah ya ce mishi me yasa ka lima sanata haza me yasa kai wannan sai ya ce tsoron ka yasa nayi wannan ya Allah sai Allah yake to na yafi maka saboda tsoro na da kai Allah subhanahu wataala ya samu dace to wannan shine irin misali na yadda Allah subhanahu wataala yake ba da amsa akan abinda ainihin wato suke tambaya sai yace ai istab'id ai wato istab'ada i'adatu Allah ta'ala dhil qudratil azima alladhi khalaqahu min nutfatin والذي خلق السماوات والأرض الأجساد والعظام الرميمة ونسي نفسه الله يتكي بعد لباري تشوى وانا متني يا جتي وداو دا حلتا ابني مي وحالا دا بذي واجننسا الله بي قدرة بذي يا داو دا حلتا با تو الله واندي حلتونا حلتا دا غروم مني كمي حلتا سمي دا قسا زي يا داو دا جكنا دا قصوصوا واندا سكا رتتكي sai wannan bawa kafiri sai manta kansa yayi wannan muguwar magana wa annallaha khalaqahu min al-adam yayi manta cewa Allah ya halicce shi ne daga babu wa huwa a'zamu min al-hashar halitta daga babu ta fi karfi ta fi girman wato aiki fiye da sake maimaita halitta wa huwa a'zamu min al-hashar alladhi istab'adahu shi yayi nauyin yuwar abin nan ta da matattun bi gaggirman yin su tun farko babu komai ba wanda ya ba kala Allah ya ce mishi qul yuhi alladhi ansha awwala marratin hu bi kulli khalqin alim Allah ya bashi wannan amsa yace ka ga musu cewa wanda ya fara da halitta tun farko to shine zai sake rayar da ita wa huwa bi kulli khalqin alim kuma Allah yana da masaniya akan komai kazalika kanu yulquna alayhi as'ilatan haka kafiri suka zama suka kawo mishi tambayoyi as'ilatan ikhtibari tambayoyi na su gwada shi miki sitaccin din wato nagarta annabtarsa da tasabbuti min nubuwatihi ban su tantance wai da gaske annabi ne kama ruwiya fi sababi nuzuli cewa kafi anna quraishin sa'alat al-yahuda fil madinati an an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa qalat lahum ahbaru al-yahud kamar da aka ruwaito cewa game da labarin saukar su tilkafi kafiran makka Qurayshawa su ne suke tambayan Yahudawa cewa ku yanzu kun yadda da annabta Annabi Muhammadu ko ba ku yadda ba me za ku ce game da su sai malaman Yahudawa suka ce musu to bari mu ba ku wani sirri saluhu an salafin ku tambaye shi game da abu uku fa in akhbarakum bihinna fa huwa nabiyyun mursalun in dai ba ku labarin wannan abuwa guda uku to lalle annabi ne da aka aiko shi fa nazarat fil ijabati an al as'ilati thalatha suratul kahfi to shine suka tambaye shi game da me zaka ce ka san labarin wasu mutanen kogo ka san labarin zirkal nairi ka san labarin ruhi sai shine Allah ya saukar da suratu al-kafi gabaki dayanta akan wannan bayani bi sha'anil fikya ashabi al-kaf labarin waɗannan samari waɗanda suke mazowa kogo din nan am hasibta anna ashabul kafi warqini kan min ayatina ajaba da kuma wa bi kisati zulqar wa sallaka an zulqar nay kul asatlu alaykum minhu dhikra wa nazalat ayat al-isra sannan kun aka saukar da aya a cikin sura al-isra fadan Allah wa sallaka an ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu min al-ilmi illa qalila wanda wannan aya hayo ta gagari duk wasu masana a fannonin kimiyya da fannonin likitanci da fannonin sanin alikar dan adam da komai da dan adam ke takama da shi tare da duk abin da yake takama da shi na ci gaban bincike na zamani da kwakuduba da leke-leke hayyau kuma har abada dan adam ya ga bai wuce wannan abu da Allah yake cewa wa ma utitum من العلم إلا قليلا ما مسمن game da mas'ala ta rai din nan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace malam yace wa qad jaa ma'a hadha al-jawab at-tawjih ar-rabbani lin-nabi sallallahu alaihi wasallam ya'tabu alayhi an qala lahum tare da wannan amsa da Allah ya bayar ya kare manzon sa ya cika masa alƙawarin da ya masa sai kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya taho da wannan zance tare da wani fuskantarwa tare da yimma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani fuskantarwa da aka ce masa saboda ya ce musu gobe zan ba ku labari sai Allah ya mishi tankiya cewa kar ya sake yin haka walam yastafni bai tuna yace insha Allah ba sai Allah ya mishi tankiya ai lam yaqul insha Allah fa abqa alaihi alwahyu 15 yawman bai faɗi wannan magana ba sai da akai kwana 15 mako 2 da kwana 1 ba tare da mishi wahayi ba sannan wannan da kaulu ta'ala sannan Allah ya saukar da fadin sa wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika gadan illa an yasha Allah wadhkur rabbaka idha nasit wa qul 'asa an yahdini rabbi li aqraba min hadha rashada Allah ya saukar mishi da wannan bayani cewa karka sake cewa ni zan aikata wani abu gobe sai ka ce in Allah ya so duk sanda ka tuna Allah ubangijinka bayan ka manta to yi murmuzar ka ambace shi kuma ka dinga cewa Allah ubangiji na ka sa na samu shari'a wanda za ta kusanta da ni zuwa gare ka wannan kenan malam ya ci gaba da cewa wa kana almuslimuna kadhalika yasaluna to kaji banda tambayar kafirai da tambayar mushrikai da tambayar yahudawa su ma musulmai sun kasance suna yin tambayoyi amma yahummuhum min amri dinihi game da abubuwan da suke damun su abubuwan da suke da muhimmanci a gunsu na al'amuran addini kamar yadda ka sani kullun ana fatawa ana tambaya mutane suna tambaya akan abin da shafi rayuwarsu da addinin su kal as'ilati anil fi'al nafaqa kamar tambayoyin da suke game da ciyarwa wa yas'alunaka madha yunfiqu yas'alunaka madha yunfiqun qul al'afu suna tambayan ka me za su ciyar ka ce ku ciyar da abin da ya doru akan wato abin da kuke bukata wa anil ahilla da tambayar da suke game da jinjiran wata farin Allah wa yas'alunaka anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi wal-hajj suna tambayan ka game da jinjirayen wata ne sai suke fitowa karana sai wasu kuma karana Allah ya ce ka ce musu lissafi ne ga mutane da shekaru da wal-hayd suna tambaya game da haila kamar fadin Allah wa yas'alunaka anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid suna tambaya ka game da haila ka ce musu haila kazanta ce ku guje wa saduwa da mata a lokacin haila ko a wurin haila wala shakka anna al-as'ilata lam takun fi waqtin wahid babu shakka wannan tambayoyi ba an rubuta su ne gabaki daya a lokaci guda aka tattara su ko aka wani zaman majalisi aka fade su ba suna zuwa ne haka lokaci bayan lokaci bal kana fi awqatin mutafarriqa mukhtalifa suna zuwa ne a lokaci daban-daban fa kana labudda min nuzuli al-qur'an munajjaman da haka idan ba makawa dole al-qur'ani so ka kadan-kadan dan yi mu'alaja waɗannan أو بعد ويدخل في هذا الجانب متابعة الواقع والأحداث في وقتها ينزل الوحي بشأنها ببيان التوجيه الإلهي أقاركم من قد كأبن ديكي لألاقة دوانا شيني سوكر تفسكر أحداث أبوها دوقع دو أول سكي فاروها يودا كلن أولنا رأيوها دو سؤال النبي سكي عليه الصلاة والسلام قرآني نزوا ينا سوكا ينا بادا ينا باسو instruction da taujihi wato karantawa da Qur'ani yake musu daga Allah subhanahu wataala kamar yadda ya faru misali kama fi gazwati badrin wa mas'alati al-anfali wa musibati al-muslimina yawm uhud wa nuzul al-qur'ani bid-durusi wal-ibar allati naj'at fihim mada hayatihim ma'a tasliyati ahzanihim wa musawatihim kamar yadda Allah ya zo ya tattauna ya musu bayani akan yakin Badar aka ba su abin nan bayanai akan ku yi shiri kaza ku yi kaza haka abin da ya faru na al-anfal na raba waɗannan ganimomi da musibar ta same su ranar Uhud da bayani akan irin yadda Qur'ani kullum yake sauka yana kawo musu darussa da bayanai da ababen lura da ababen daukar izina waɗanda kullum suka dinga sanyaya musu rai suna gusan musu da bakin cikin su suna gyara musu rayuwarsu iya tsawon rayuwarsu wato jama'a mutumin da diyya riski saukar wahayi yayi imani da shi sahabbai kenan ko to sun gama cin nasara a rayuwarsu ba za ka taba kamo su ba kamar yadda hadisi yake fara rayuwarsu daban ce da rayuwar duk wani mutum da ya zo daga baya Allah ya kara musu yadda aw yanzilul qur'anu bi bayani al-hukm al-ilahi kama fi ayati az-zina wa dhihari wal 'idda wal ayman ko kuma qur'ani ya sauka dan bayani akan hukuncin da Allah ya yanke game da wasu ainihin wato mas'aloli kamar abin da suka buga magana akan zina wa azani to zani da magana akan zihari abinna cikin suratu abinnan kenan kasami Allah qalti jadduka bi wannan kai abinnan alladhina dairu minkum min nisa'ihim haka magana akan idda kamar da yake cikin suratul baqara da suratul nisa'i da suratul nisa'i sughra da al-ayman da batu akan rantsarantsi da yadda ake mu'alajanta su ake hukunta su wa hadhihi ghazawatul rasul al-karim wa hadaha مثل غزوة بدر وأهد والخندق وتبوك وحنين مثال ناطق بهذه الحكمة الجليلة التي تقتضي نزول القرآن منجما في مناسبتها فكان لا بد للقرآن أن ينزل منجما وبالحق أنزلناه وبالحق نزل يتيكم من ككل يا أوكنا كوينا من زن الله صلى الله عليه وسلم دي تند يكون بدر دا أهد دا خندق دا تبوك دا حنين دا مكة من تنسو sun isa misali mai wanda yake faridi min nau'i wanda yake ya nuna hikima babba wajen saukar da alqur'ani kadan kadan domin tattaunawa da ainihin bayani akan waɗannan halaye da yanayi babu shakka dole ne a wannan yanayi qur'ani ya sauka kadan kadan don ya dace da abinda zai amsa bukatu na al'umma ta ainihin wato musulmai din to bari mu bar shi wannan tafi haka sai mu tafi kan littafi na biyu kamar yadda muka saba mukan karanta akalla tafai guda uku shine madkhalun ila maqasid ash-shari'a na Dr. Ahmad Al-Raisuni Allah ya saka mishi alkhairi shi kuma mallan ya ta mana magana akan wato abinda ke cikin nassoshin shari'a na amfani na nan duniya cewa nassoshin shari'a da abubuwan da musulunci ya karantar ba wai a lahira kadai suke da amfani ba yana so ya nuna mana cewa lalle rayuwa shamila ce yayi maganganu da yawa akan yadda Qur'ani ya kula shari'a ta kula da dan adam shari'a ta bashi kulawa ta musamman har izuwa ga yado yana magana akan a waɗannan gabobi zamu tashi a gaba ta hudu da yake cewa daga cikin abubuwan da ya kamata a gane shari'a ta bada muhimmanci da shi a cikin amfani a nan duniya ga mabiya shari'an shine تمكين الأخوة الإسلامية كرفف consolidation كرفف وانتكى المسلمين أكون أسوشي دي سكبير داما دي سكبير دي جتكين مقاسي دي سأكوي كرفف ألاك على دنجنتكى سكن كان المسلمين عمد إنسنا نا ينقوى جزولنس ما لن يتي هناك أدئية كما كان من تأينا مغانا أكن تتذكر الدعاء نيوان هناك أدئية كثيرة في القرآن والسنة ترمي الى بث روح الاخوه والمحبه بين المسلمين akwai ayoyi da dama na addu'o'i a cikin qur'ani da sunna wanda suke nufata zuwa ga kawo soyayya da kauna da girmama juna tsakankanin musulmai wa ta'malu min khilali takrariha wal mudawamati 'alayha ila ja'al tilka al ukhuwa wal mahabba fi hali تحوج وتجدد مستمرين kuma wadannan ayoyi da wadannan hadisi suna aiki ta fuskar maimaituwar karanta su da kullun ake kullun ana maimaita karanta su to wannan maimai din da ake yi yana nuni zuwa ga abin da ke kokarin sabunta wannan yan wantaka da kauna ko da yaushe wato harriku bainal mu'minina awatifar rahmati wa shafaqa wa tanasur wa ta'azur kuma tana kullun tana motsa tunani da fikira ta tausayi da tausasawa da taimakon juna da abinna hada karfi da karfi tsakanin juna shi ma yari na mazibi min tilka al-adiya allati la yasau musliman an yakhluwa min nasibihi minha kalla aw kafar yace ga misalai da wannan addu'o'i wadanda babu wani musulmi da za a ciyo da wani rabu daga cikin su rabon nashi kankani ko babba da gurgurdan yadda ya yawaita da gurgurdan yadda zai samu rabu mai yawa gurgurdan yadda ya karanta gurgurdan karanta rabon sa kamar al-qur'an al-karim ala misali mala yace daga cikin al-qur'ani mai girma akwai addu'o'i daban-daban kamar fadan Allah walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim Allah ya yaba wa mutanen da suka zo a bayan sahabbai bayan al'umma farko da cewa wanda suka zo bayan su suna cewa ya Allah ubangiji ka gafarta mana mu da ɗan uwan mu da suka rigaye mu a imani kar ka sanya a cikin zuciyar mu ya zama akwai gilli akwai wata gaba da kiyayya ga waɗanda suke da imani ya Allah lalle kai mai rahama ne mai tausayi kaga wannan addu'a ta zo da lafazi na yima sauran musulmi da suka gabace ka addu'a ta kware haka Allah ya ce sa su Muhammad واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات كنيما الله يغفرت ما ذنوبك كنيما الله يغفرت ما مؤمني ما ذا ما تذكر ذنوبك هكا الله يفدا cikin ابراهيم da yake cewa ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب الله ka gafarta mani ka gafarta ma iyayena ka gafarta wa mu'mini ranan da za a tashi ayi hisabi dukkanin su lafuza ne wanda suke nuna an shigar da dukkanin musulmai da mu'minai a cikin addu'a haka fadin Allah cikin surat Nuh rabbi ighfir li wa liwalidayya wa liman dakhala baytiya mu'minan wa lilmu'minina wal mu'minati ya Allah ka gafarta mani Allah gafarta wa iyayena inji annabi Nuh yace kuma ka gafarta ma wanda da ya shiga cikin gidana wato wadanda suka bi shi a imani din nan kenan sai yace da kuma dukkanin sauran mu'minai mazan su da matan su هو معلوم أن الدعاء الذي يتكرر في سورة الفاتحة مرات ومرات في كل يوم وليلة قد جاء بصيغة الجماعة أبو نيسان نتشوى الدعاء دمك ميميتا وكل كل أقل كل ذاك ميميتا وانا الدعاء سوغو مشابك وإن كان ينسى الله سيدي انكي مبلي مني وقال أكوي ركو إن دا وتكيلا ذا أتشري تصبو دا أنا ينكرا تو أبيني سيدي كثورا را السباة دا مغربة ركا أبيو دا إنشاء ركا أبيو aga raka'a shida kenan to akalla raka'o'i 11 kullun zaka maimaita fatiha kana cewa ihdinas siratal mustaqim kaga baka cewa ihdini sai kace ihdina Allah ka shiryatar da mu wato ni ne karantawa da sauran al'umma kenan gabaki daya li yakuna ash-shu'ur bil intima wa ma yaqtadihi hadha al intima min talabin jama'iyyin wa sa'in jama'iyyin lil hidayah والتمسك بصراطها المستقيم حيا متجددا في نفس كل مسلم abunda wannan lamiri na jami'i ke nufi ana so ne ya zama a cikin jikinka kana jin cewa kai wani sashi ne na al'umma kai wani ɗaya ne daga cikin taron jama'a ɗaya ne daga cikin taron musulmai da suke bukata izuwa ga shari'a da ruko da tafarki madaidaici ana so wannan ya zama rayayyen tunani mai jujjuyawa a cikin zuciyar kowanne musulmi wa min as-sunnah malai ce hakanan a cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai wasu bayanai da ke nuni zuwa ga ire-iren waɗannan ayyuhin wato amfanoni yace nabda'u min haythu tahayna bari mu fara daga inda muka kwana a can an kwana min adiyati salati allati yukarriru al-muslimu yawmiyan marratin wa marratin bi suratin jama'iyatin wa ilzamiyya bayanin da muka yi a cikin addu'o'in da mutum yake na alqur'ani a cikin katun sallah wanda yake maimaita su kullu yawmin maimaitawa mai yawa yana maimaita su da siga ta jami'i kuma yana maimaita su a matsayin wajibi ya karanta in bakanta fatiha babu sallah fa fi du'a at-tashahhud kallaka ga a cikin addu'at tahiyya kana cewa assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin kullun kana cikin tahiyya kowace sallah ko sai a mata tahiyya kafin ainihin sallame ta kana cewa assalamu alaina tsira da aminci ya tabbata a gare mu wa ala ibadillahi salihin da kuma dukkanin bayin Allah na gari tun daga farkon duniya har karshen take nan kake musu wannan addu'a fal musalli kaga mai sallah ya du'u bis salami was salama yana neman aminci da salama wal amani da aminci wan najati da tsira likullin min ibadillahi salihin ga duk wani bawa na kwarai wa min rawa'id ta'ammulat wa daqaiqil istinbatat daga cikin ababe masu dadi wanda suke wani istinbati mai kyau wato fitar da hukunci mai kyau da aka samu game da wannan gaba mahakahu tajuddin subki abinda tajuddin subki ya hakaito an walidihi ali ibn abdul kafi daga babansa mai suna ali ibn abdul kafi min annahu sami'ahu yaqulu ya ji shi yana cewa li kulli muslimin indi wa inda kulli muslimin haqqun fi ada'i as-salawat al-khams yace kowanne musulmi yana da wani haƙƙi a wajena kuma kowanne musulmi yana da haƙƙi a wurin dan uwan shi musulmi a cikin dole ka dinga yin salloli saboda akwai haƙƙin musulmi a cikin wannan sanar da kage tace wannan addu'a tajirin subki wani babban malami ne daga cikin malaman karni na 8 sunansa Abu Nasrin Abdul Wahhab bin Ali bin Abdul Kafi malami ne dan malami babban malami ne masanin tarihi da fiqh na Shafi'iyya da hadisi kuma alƙali ne yayi takharruji a hannun Imam Az-Zahabi wajen ilimin tarihi kuma ya koyi karatu a gun babansa shine Ali ibn Abdul Kafi din wato Taqiyuddin Subki kenan babban daga cikin manyan ɗaliban da ya kharraja shi Abdul Wahhab Subki akwai malam Fairuza Abadi mai littafin Al-Qamus din nan
wanda kuma malami ne ya karantar da Ibn Hajar al-Asqalani wannan malami shi Abdul Wahab Sukina da tafi mabambanta da yawa daga ciki akwai sharhin da yayi Muktasar Ibn al-Hajib akwai al-Qawaid al-Mustamala ala al-Ashbah wa al-Nadha'ir akwai littafin shararre ka'idatun sirjarhi wa ta'dil da kuma littafin shi wanda yake muhimmi kwarai a tarihi shine littafin tabaqat ash-Shafi'iyya al-Kubra duk da yake a cikin shi akwai kurakurai da dama kamar kasancewar sa yana jin haushin malamin sa din shine al-Imam az-Zahabi yana masa raini yana mai tsageranci duk da kuma bai gushe ba yana mai addu'a amma an ta hada su a inda suka san bambanci saboda shi wannan ba ash'ari ne shi kuma al-Imam az-Zahabi salafi ne a aqida shi kuma wannan ba Shafi'i ne kuma yana tuhumar cewa al-Imam az-Zahabi yana da san kai a cewar sa wanda yake magana mummuna da ya fada daga cikin munana akan malamin sa yana cewa al-Imam az-Zahabi yana nuna san kai idan al'amari ya shafi wato malamai na Hanabila Allah ya gafarta musu ga bakidin su al-Imam Abdul Wahhab as-Subki ya rusu a shekara 771 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kamar shekara 670 kenan yau da rasuwar sa Allah ya gafarta mishi baban nasa walidu din shine Taqiyuddin Ali ibn Abdul Kafi as-Subki ya taho ne daga kasar Masar tare da shi wancan dana sa yana kankani suka dawo kasar Dimashqa ya karantar ya koyar yayi ilimi har ya zama babban alkali shugaban alkalai malami ne masani na fiqhun Shafi'iyya ila yau masanin sufanci masanin hadisi masanin tafsiri masanin ilmul kalam mujtahidi ne mutlak malami ne iyakar malami a zamanin shi babu malami kamar sa in ba kamar Ibn Taymiyya ba shi da Ibn Taymiyya suna da sabani sosai akan abubuwa da dama har yau Ibn Taymiyya raddi akan masaloli irin na dinnan ziyarar kabari da makamantansu littafin shi Abdur al-Mubiyya fi Radd ala Ibn Taymiyya wanda Ibn Abdul Hadi suka sake mai raddi shine As-Sarim al-Munki fi Radd ala Subki ya da littafi irin na Ibn Taymiyya akan hukuncin zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da makamantansu malami ne dai wanda yake iya kama malami sai dai yana da kurakuran shi kamar yadda kowa yake da nashi kurakuran Allah ya gafarta musu gaba kiya shi ya rasu ne shi babba wannan Taqiyuddin Subki wanda shine uban kenan ya rasu a shekara 756 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kamar shekara 685 kenan da rasuwarsa ubangiji Allah ya gafarta musu gaba kiya to shine yake wannan istinbati yana cewa kowanne musulmi a wajena yana da wani haƙƙi kuma kowanne musulmi a wurin dan uwan shi musulmi da wani haƙƙi game da yin sallah wa mata farrata al-muslim fi salatin wahida kana qadita da ala muslimin wa akhadha lahu haqqan min huquqi yace duk sanda musulmi yayi wasa da wata sallah to zai zama yayi ta'addanci akan dan uwan shi musulmi kuma ya ci haƙƙin sa li'anna al-musalli yaqulu saboda mai sallah yana cewa assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin mai sallah yana fadan wannan magana wanda Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza innal musalli idza qala qad hadha asaba kull 'abdin salihin fis sama'i wal ardi mai sallah idan ya fadu wannan magana to wannan addu'a ta hau kan duk wani bawa a sama da ƙasa kamar da yake cikin Bukhari da Muslim cikin hadisin Ibn Mas'udin shahararre sai Bukhari da Abu Dawud cikin hadisin Ibn Mas'udin shahararre game da tahiyya kenan wa min hadha al-babi salatul janaza malai yace daga cikin wannan babin na samuwar addu'a da ake yi wa juna akwai sallar jana'iza sallar da ake mamaci allati hiya fi jawhariha wa maqsadaha al-awwal du'a'u lil-mayyit wato wannan sallah dama can asalin manufarta shine yi wa mamaci addu'a shine asalin manufarta a wasu ma suna ganin ba sallah bace addu'a ce kawai ghayra anna ad-du'a'a al-masnun li hadhihi as-salah allati tukhayyimu alayha ar-rahba wal-khushu' ko da ita wannan sallah wadda addu'a da aka ce ayi a ciki sallah ce duk da yake sallah ce wadda tsoro da khushu'i ke cike da ita da zarar ana sallar jana'iza in ka halarta wajen zaka ji akwai nutsuwa akwai tsoro akwai komawa ga lahira akwai wato raurawar zakata saboda wa'azin da mutuwa take da shi da sammaki da datin da take da shi amma duk da haka a wannan yanayin lam yaqtasir ala ad-du'a lil mayyit wahda addu'a da aka ce ayi a sallar jana'iza bata takaitu akan a takaita addu'a ga shi mamacin shi kadai ba wa inna mamtadda li yashmula kulli muslimin, an fadada addu'a cewa ta shafi kowanne musulmi, ala zarari du'a'i tashahhud, kamar yadda ake addu'a tahiyya, kamar yadda ake sallar janaiza kabara farko a karanta fatiha da sura, kabara ta biyu a karanta salati na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan yin tawassuli da shi ga addu'a, kabara ta uku ayi addu'a ga mamaci shi kadai, akwai lafuzza daban-daban da suka zo na yi mamacin addu'a. To a kabara ta hudu da ita ta karshe a bisa ga magarin sallar janaiza, to annan za a hada mamaci da sauran mutane musulmai rayayyu da matattu wanda suke wurin da wanda ba sa wurin, gabaɗaya kada musu addu'a. Daga cikin lafuzzan da suka zo a cikin sunan na Abu Dawud da Tirmidhi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan karanta yace Allahumma ghfir li hayyina wa mayyitina wa shahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dhakarina wa unsana, Allahumma man ahaytahu minna fa ayyal al-islam wa man tawaffaytahu minna fa tawaffa ala al-iman, Allahumma la tuhrimna ajra wa la tudillana ba'da. Annabi yakan ce Allah ka gafarta ma rayayyenmu da matacciyenmu da wanda yazo jana'izan nan da wanda bai zo ba, da karaminmu da babbanmu da matanmu da mazanmu, Allah ka gafara. Allah wanda ka raya shi a cikinmu, ka raya shi akan musulunci, ya Allah wanda ka dauki rayuwarsa akan imani, Allah karka hana mu samun ladan wannan addu'a, Allah kuma karka bari mu bata a bayan mutuwan wannan bawa naka. Wa targiban fi istihbaril mu'min li ikhwanihi wa tashji'an ala dhikrihim wa tajjidi ahadihim wa du'a'i lahum, jaa fi alhadithi anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala man da'a li akhihi bi dhahri al-ghaibi qala al-malik al-muwakkal bihi amin wa laka bi mithl. A cikin hadisi sai Muslim aka zo da wannan riwaya, wanda riwaya ce ta zo take nuni kamar yadda malaka yake fada, saboda a kwadaitar da ainihin wato masu musulmai akan yiwa junansu addu'a, da yiwa junansu wato addu'a koda ba sa nan, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin Ummu Darda wani tarwaito daga mijinta Abu Darda da take cewa haddasani sayyidi Abu Darda, to mu kiyaye ga wata yar fa'ida kankanuwa insha Allah, shine Ummu Darda guda biyu ce, akwai Ummu Darda al-Kubra akwai kuma Ummu Darda'i as-Sughra. Darda'u din sunan ɗaya ce, wani abin mamaki shine yanzu maza ake sakawa suna Darda'u, amma ad-Darda sunan mace ne, kamar yadda Hawwa da Shayma da makamantansu suke, suna ne na ɗaya mace, amma zaka ga zamani yayi tsawo ana sawa maza. To Darda'u din ɗaya ce da shi wannan sahabi wanda yana daga cikin mashhurin bi kunahum, Uwaimir ya shahara da alkunyarsa, sai sama ana ce mishi Abu Darda'i, matarsa kuma Ummu Darda'i babba ita ce wato Khaira bintu Hadrat kenan, wata daga cikin aqilatun nisa, mace ce mai hankali da hangen nesa, Allah ya kara mata yadda, mai bautar Allah. Da ta mutu sai auri wata mai suna kamar da Zahabi ya kawo sunanta a cikin sura Al-An'am no bala, sunanta Juhaima bintu Huyayi, ita ake cewa Ummu Darda'i as-Sughra, wannan ita ma malama ce ta da riwaya a cikin dukan kutubus sita, malama ce makarantar Al-Qur'ani, masaniyar fiqh, ya zo cewa da tana san take a yarinya kamar maraini, ya ce a gidan shi Abu Darda'i din, to idan zai je makaranta kawai ta saka riga da hula kamar ta maza, ta shiga cikin makaranta ba a gane cewa ba namiji ba ce, ta ka saka riga da suke cewa burnus, to daga baya da ta dan fara wayo sai Abu Darda'i yake ce mata to ki koma bangaren mata ki zauna, to daga baya sai yazo sai ya aure ta, ta rayu tayi tsawon rayuwa, ta rayu har zuwa shekara ta 81 bayan hijira, dan a wannan shekarar ma an ce tayi aikin haji kamar da Zabi ya kawo cikin sura Al-An'am nubala. To wannan mata ita ce wadda da mijin zai rasu shi Abu Darda'i sai take ce mishi ka nemi aure na a gun iyaye na sun baka, ni kuma ina neman auren ka a lahira a gun kanka, sai ce to in na mutu kake aure yin kina so mu rayu a lahira tare, sai ce to shikenan ta ji shika da ya mutu Muawiya ya nemi auren ta, ta ce ba za ta aure shi ba, ta gaya mishi wannan uzurin nata cewa tana so ne a lahira ta kasance tare da mijinta Abu Darda'i a matsayin miji na ƙarshe, da wannan wata matsala ce daban kuma, sai Muawiya yake ce mata to alayki bis sawmi, sai ki ta azumi, radiyallahu anhum ajma'in. to wannan wannan ummu darda take taroto wannan hadisi take cewa haddathani sayyidi abu darda ogana mujin take kira da wannan sunan tana kiran shi da suna na girmamawa tace mai gidana abu dardai shine yake bani wannan hadisi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya matan uwansa addu'a bi zaharil ghaib wato a san da dan uwan baya waja ko kuma a boye a sirrance ba wanda ya sani dayan biyu ko dai zama san da kake fada ko da a gaban wasu ne shi baya nan ce a ubangiji Allah ya gafartawa ne kai wani mutumin kirki ne Allah ya saka mishi alkhairi zama baya nan tunda bi zaharil ghaib ko kuma bi zaharil ghaib ya zama babu wanda ya sani kai da Allah kawai ka je ka buye kai masa addu'a dayan biyu hadisi yana cikin Muslim da Abu Dauda to Allah zai sa mala'ikan da ke tare da kai shi kuma zai dinga cewa to kai ma Allah ya baka irin wannan addu'a kaga ya bambanta da irin yadda mu ake yanzu ana yi ne dan kawai a san an yi wa mutum sai ma za ga a abin da ake posting a Facebook ko a status ake sawa ko a Instagram nawa wani addu'a ko wani Allah ya saka mai da alheri ya mini kaza kaga to wannan akwai iskali sosai yadda kisa ya zo cewa yadda kisa hadisi ta zo cewa wani ne ya zo gidansu zai musu sallama sai tafi aikin hajji da kasar Sham kenan duk ce mishi idan ka je kai mana addu'a ka ji abinda mijina ya ce mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wannan yana nuni zuwa ga halaccin ka roki wani ya maka addu'a abu ne sananne mun tattauna akan shi a baya kuma da muhimmancin yi wa junanmu addu'o'i na gari to ko wannan yana daukan kuma idan kai wa dan uwanka wata muguwa addu'a to shi kenan sai mala'ika shi ma ya ce kai ma irin ta kai wani baka addu'a to nasin dai bai zo ga haka ba amma akwai alamar hakan yana iya zama shi ma hakan sai a kiyaye mugu addu'a bata da rana Allah shi kyauta karka dinga yi ma wani mugu addu'a ko da ya saba maka ko da bai kyauta maka ba ko da ne maka yi mai addu'a Allah ya shirye shi yafi Allah shi kyauta kana ganin shi ma wannan ya isa haka sai mu tashi a gaba to kafin mu rufa wannan tunda an yi magana akan jana'iza bari ne mana wani ta'aliki kankani wanda na taba yin shi a baya shine cewa jana'iza sallan maza ce jama'a ba sallan mata ba ce idan mata sun so su jana'iza sallar jana'iza suna yi ne a cikin gida haka yabo hadisin da ke cikin hadisin Aisha wanda ke cikin Muslim akwai ma abin nan dinshi a cikin Bukhari cewa an kawo mata gawaki ta musu sallah a cikin gida mata su kiyaye wannan mata ba sa fita kamar yadda wata mata mai suna Kuwaisa wadda barariyar baiwa ce ko abin nan wato marainiya ce a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam take bada labari ka karanta littafin Fathul Bari littafin al-Isaba na Ibn Hajar take bada labari cewa innan nisaa la yattabi'na al-janaza mata ba sa rako gawa wato ba sa fitowa daga gidan da aka fito da gawa su biyo ta wurin sallah ko su bi ta zuwa makabarta ba sa yin wannan bai cikin sunna amma za su yi mata sallah a cikin gida ko kuma sai in wani dalili ya zama na dole to shine sai ta ambaci irin dalilin anan tana labari akan zamanin salaf ne tace illa in kana timra'atan nufasa sai dai idan gawar ta kasance ta mace ne wadda ta mutu a wajen haihuwa aw mabtuna ko da ta mutu da wani ciwon ciki kaman zawo ko makamantansu fa takhruju imra'atun mimma biha ila al-musalla fa idha وضعت الجنازة وضعت يدها تنظر هل خرج منها شيء وهم ينظرونها حتى إذا توارت قالوا للإمام كبر تكي إذا ما تتموت إذا ما تموت إذا تهين هاي هو تهذا وتجيلا بيان أنجم الشريعة جاور دكومي أن أكوجينا يبتوا ko kuma ta mutu ne da wani cuta na gudawa kuma kamar to ba maki shi ma wani ragowan kashi ya fita to tunda mace ce gawa maza ba za su dinga taba ta haka nan kawai ba hatta an ji sakawa kabari aka ce za a nemi wanda bai kwana da mace a dare mafi kusa ba saboda kai zama a cikin kwalon shi akwai ragowan wani tunani na alaka da ya mace ba a so ya bujuro a wajen to a daidai lokacin sai wata mata ta fito ta biyo gawa ta fito da wani ragowan wani kalle ta lullube jikinta kuma ta tawo da wani kalle da an aje gawa inda za a mata sallah sai mutane su koma da baya su ci ta duba ita kuma an lullube gawa ne kuma kamancinsa ta daga ta duba idan akwai wani datti ko wani ragowan jini da ya fito sai ta sake gyara wato gawa ko dai a ƙara yawan zani ko a wanki abinda mata suke yi kenan jama'a amma wannan abinda a yanzu yana nema ya zama wani yayi ko ya zama kamar sunna duk inda aka yi rasuwa sai kaga mata sun zo sun ja sahu suma a baya ana sahun gawa da su kamar da ake sahun sallar juma'a ko sallar idi ko sallar da kullum tsakanin ya Allah wannan abun ba daidai bane kuma ya kamata ahlus sunna mu daina wannan ahlus sunna ne suke waɗannan abubuwan mu dai a nan kasashen mu yankin Zaria da Kano da makamantan su din da aka yi rasuwa sai ga mata da hijaban su kawai suma sun fito san da aka fito daga gawa daga cikin gidan sai suma su tashi wai su biyo wai su zo har filin da za a mata sallah to nan gaba kadan za su fara bin gawa makabarta kenan wanda kuma kaga wannan zai zama al'ada ta kiristoci Allah ubangiji shi kyauta Allah ya sa mu dace bari mu sake tabawa kadan kuma a littafin ainihin wato abin nan wannan usulul fiqh din insha Allah shi to sai malam mai littafin usulul fiqh wanda shine Zakariya Ghulam al-Pakistani kenan ko zamu tashi a kaida ta 6 da yace al-qaida ta 7 kaida ta 7 la yasqutu al-istidlal bid-dalil bi mujarrad tadarruq al-ihtimali ilay ba a watsar da yin hujja da dalili saboda kawai wani abu mai yiwuwa wani ihtimali ya bujiro masa malam yace ad-dalilu la yasqutu dalili wato aya ko hadisi da aka hujjar ita bata faduwa kawai a ce bata da karfi bi mujarrad tadarruq al-ihtimali ilay kawai saboda wani ya kawo wani ya bujiro da wani abu cewa to ai mai yiwuwa kaza ba a wannan wa qaulul ulama fadin malamai da suke cewa ad-dalilu idza tatarraqa ilayhi al-ihtimalu sakata bihi al-istidlal wannan kaida ce usuliya cewa ad-dalilu kaga dai shi dalili wato qur'ani ko hadisi ko makamantan su daga cikin dalilai idza tatarraqa ilayhi al-ihtimal idan wani abu mai iya bujirowa ya bujiro gare shi sakata bihi al-istidlal to ba za a yi hujja da shi ba yace muraduhum bidhalika abinda suke nufi da wannan shine al-ihtimalu al-qawi ihtimali mai karfi alladhi ihtaffat bihi al-qara'in wanda akwai wasu karinoni da wasu abubuwa suka kara mishi suka kewaye shi wa atadada bil itibarati wanda kuma akwai abubuwan lura a kan shi la bi ayyi ihtimalin ba wai kowane ihtimali ba bi annahu ma min dalilin illa wa yatatarraqu ilayhi al-ihtimal dan ko babu wani dalili kwaya daya sai an iya kawo mishi wannan ihtimalin walau futiha babu al-ihtimali lam yabqa shay'un min al-adillati in aka bude wannan kofa ta cewa sanda aka samu ihtimali to aje dalili to babu wani dalili da zai saura illa saqata al-istidlal bihi sai an murgar da shi bi da'awa tatarruq al-ihtimal ilay da tunanin cewa ai akwai ihtimali akan shi kuma inal murad bi suqut al-istidlal bihi kuma abinda yake nufi da cewa kafa hujja da shi ya fadi ai ala ta'yin zalika al-wajh al-murad al-istidlal bihi min al-dalil zai fadi ne ta wannan fuskar da ake so a kafa hujja da shi la anna al-istidlal bid-dalil yasqutu jumlatan wa tafsila ba wai kai an yi watsi da shi shikenan gabaki daya babu wani wato hujja ta lalace ba abinda yake cewa shine jama'a malamai sai shahara suna fada suna cewa ad-dalilu idan ta tsarraka ilahi da ihtimalu batsala bihi da istidlalu shi dalili idan aka samu wani abu ya bujiro wanda zai raunata karfin hujjarsa to ba za a hujja da shi ba to wannan ana aiki da ta ne fi mahallin niza a wajen rikici kamar a wajen watan shari'a ko husuma ko kafawa ma abokin hujja abokin musu hujja kamar misali da muka dauka kamar da Qurtubi ta tauna akan wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathatu quru kamar matsalan alqur shin tsarki ne ko kojini to kaga wanda yace tsarki ne idan wani na cewa jini ne kaga ba za ka mai hujja da wannan ba domin nashi ma na iya daukan fassaran kamar da naka iya dauka haka kamar hadisin albayyan bil khiyar yana iya daukan rabuwa ta jiki ko rabuwa ta wani lokaci da makamanta abubuwa ne da zaka samu kamar Ibn Abd al-Bari ya tattauna akan sa cikin Alif Zikar da kuma littafin shi mai suna Al-Jami' li Madhahib Fuqaha al-Amsar to da haka shi farko tukunna magana me ake ce ma al-ihtimal shine wato al-amru al-mutawahham aw al-ja'iz abu wanda za a iya tunano shi ko kuma wanda zai iya yiwuwa ya hau kan dalilin idan ya zama an gina shi akan hujja da dalili to shine mu'tabar amma in babu hujja babu dalili ba za a karbe shi ba to amma dai ka sani kamar da fara ka'ida ba a dike ta akan alal itraq kamar yanzu ka dauka misali game da hadisin afsar al hajim wal mahjum riwaya al imamu ahmad da ibnu hibana al imamu abu dauda amma da nasai sarwai tota cewa wanda yayi kahu da azumi da wanda aka ma da wanda ya duka azumin sa ya kare kamar kuma sai aka samu wata riwaya da ke cikin bukhari daga ibnu abbas wanda ita kuma aikace aka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi to kaga yanzu wancan hadisin da ya kawo magana za ya kawo mishi ihtimalin cewa to ai kuma ga annabi yayi amma duk da haka wannan ihtimalin ba za a aiki da shi ba saboda alqaulu muqaddamun ala alfa'il inda ta'arud za a dauki wancan magana ba za a aiki da wannan aikin ba magana ita za a aiki da ita al-imam Suyuti ina da littafin mai suna al-ashbah wa an-nazair ya tattauna akan matsaloli da yawa ire-iren waɗannan da shi da wasu malamai da suke da ire-iren wannan littafai mara ya buga misali anan wanda yake cewa akhraj al-bukhari wa muslim an aisha qalat al-imam al-bukhari da muslim sun fitar da hadisi daga aisha Allah ya kara mata da take cewa kuntu anamu bayna yaday rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa rijlaya ورجلاي في قبلتي فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتها تكي تشوى والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح تكي ناكسا تشينا كونتيا بچي غبغ منزن الله صلى الله عليه وسلم كما كفافونا سنة تلع لكبلسة إذن يدوس جدا سيئتن زنغريني سينا جنية كفافونا idan ya tashi kuma sai na sake mika da kafafun sai take cewa a lokacin babu fitilu a cikin gidaje da haka cikin duhu ne a wannan zamani da annabi yake rayuwa babu basu da arzikin fitilu ba a saba ba da haka bata gane ina ta sa kafarta inda ba ta tare mishi hanyar wajen su da shi ba sai in watan ya taba ta din ya zo da riwayar rijilayya kafafun guda biyu ya zo kuma da riwayar rijili a cikin riwayar al-mustamli duka yazo al-imamu البخاري ده مسلم يفتد وسكتد وانا حديثي الامام مالك ما يفتد شيء اتكن موضع هكا عمر ابن حنبل هكا الامام ابو عبد الرحمن النسائي اتكن اسنان الكبرى هكا الامام ابو بكر البيهقي اتكن اسنان الكبير انسا ده سنفتد رواية سننيا وتكنوني ازواء فكه الدداما ده مالمين سكتري كافو مدني مغانا كان فكه برمج قارشا ابن ده مالا يفتد بيكي تيوا فهذا الحديث يدل على ان لمس المرأة لا ينقض الوضوء kamar da Ibn Hajarin ya faɗa wannan larabci Ibn Hajarin ne ya dauko daga Fathul Bari a cikin mujallidi na 1 yake cewa wannan hadisi yana nuna izuwa ga cewa taba mace baya kariya alula wa utrida bi alayhi bi ihtimal al khususiyya aw anna al mass kana bi ha'ila wasu kuma sun kawo tasgaro game da wancan fikihun da aka fitar na cewa ya halasta taba mace din bai kariya alula sun kawo cewa ai wannan na iya yiwuwa khususiyya ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan yana iya yiwuwa cewa tabawan akwai sutura a jikin daidai inda yake tabawa dan bisa al'ada ana saka sutura a sanda ake yin bacci to sai yace waqad ta'aqqaba hadha al-kalama al-allamatu ahmad shakir fi ta'liqi ala sunan tirmidhi ahmad shakir ya ci garan wannan magana cewa da ake wai khususiyya ne ko da akwai wani din nan abu da shi ga tsakankani na tufa yace wa faqala yake cewa wa min al-bayyin al-wadhih anna hadha at-ta'qib la qimata la wannan magana cewa ai khususiyya ne ko na abu ba ta da kima kwata kwata inji Ahmad Shakir ana khususiyya la tasbutu illa bi dalilin sarih dan abu idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shi ba a cewa yake bance shi sai akwai dalili karara wanda yake nuna kebancewa din wa ihtimalul ha'il la yafakkar fihi illa muta'assil yace kuma tunanin cewa akwai wani sutura da ya tare babu mai wannan tunanin sai muta'assibi kamar kace yana ishara zuwa ga maganganun da wannan al-aini yayi a cikin umratul qari rahmatullahi ala al-jami' al-aini ya tattauna wannan magana haye shi ma ya maiwa da ibnu hajarin martani ya tsawaita magana dan dama daga cikin dabi'an al-aini a cikin gutul qari yakan ci gyaran ibn hazirin ko yace dunduniyar sa duk inda kaji yace qala ba'dhum wanin su yace to wanin su nan ba kowa yake ne sai ibn hazirin da zaka koma fatul bari zaka ga magana bi harfiha wa nasiha galibi zaka ji yace qala ba'dhum wanin su yace bai ambatan suna saboda dan yanayi da ke tsakaninsu Allah ya gafarta musu gaba daya wannan hadisin ba za a kiyin hujja da shi ba saboda wannan tunanin tabbas wancan fikihun da ke nuna waɗannan abin karbe ne saboda wannan magana da aka kawo anan sannan baya ga wannan malamai sun fitar da fikihu da yawa a cikin sa daga ciki akwai nuna cewa aiki kankani baya bata sallah shine kamar da shi Annabi Alaihi Sallatu Wassalam yake taba ita Sayyidatuna Aisha taba wanda yayi mata baya bata sallah shi kaga aiki ne yayi haka halaccin sallah akan abun kwanciya alfirash sawan koda katifa ce mai laushi ko wani makwanci ne kai koda irin abin da mutane suke cewa da zaka ji ana cewa babu kyau sallah akan tabarmar baligi kunnan zance ne kawai eh ba abin nan sannan wannan yana nuni zuwa ga cewa dakunan da suke a datan dakuna ne yan kanana kai da idan mutum ya kwanta ma zai zama ya tare inda har wani zai yin sallah ba yadda ake yin daki ne a yanzu kaga daki malam uwar gajeje da fadi haka ba wanda akwai albazaranci a cike da ake dakuna yanzu ya sabawa wato mabda'i na iktisad na yin karanta biye wa duniya to zamanin da yazo da yanayi sai Allah shi kyauta sannan yana nuna halaccin mutum yayin sallah yana kallon wani abu da zai iya daukan hankalinsa mana a gaba gare shi ga TV a kunne ko ga wasu suna wani abu suna wani magana ko ana wani tattaunawa tunda mace tana da gaskiya ba masu daukan hankali kuma da hadisi yake tabbatarwa cewa ban bawa maza wata fitina ta kai mata ba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallah a gaban mace wanda ka kwatanta ne sai yanzu a ce kana sallah kuma matarka tana kwance a gaban ka ga ta zugigiya haka da kayan bacci me kake tunani to amma da haka ya halasta eh sannan yana nuna halascin ainihin wato taba wani sanda kake sallah taba mace de kawo matsala to wannan an yi maganganu akan tabawa kuma amma an ce wucewa be ya bata sallah cewa ya kawo salatul mar'i mace da kare baki da ainihin jakki wasu suka ce eh ai wucewa can aka ce ko kuma alqato din abinda ake nufi bisa magana ne karfi ko sosai shine alqato din kawai yana nufin annaqas tana takaita ladan sallar ne na'am sannan ya halasta kai sallah a gaban mai bacci yana cikin bacci tana sallah a gaban shi zama kamar gawa ne kake mai sallah sai dai ki aro wato hadisi wanda al-Imam Abu Dawud ya fitar da Ibn Abi da wasu malamai akwai al-Imam Abu al-Qasim at-Tabarani ma fitar da shi a cikin al-Awsat amma hadisi ne da yake cewa annabi ya hana wai sallah a gaban wato a gaban wanda yake bacci wannan hadisi bai tabbata ba wallahu ta'ala a'lam kuna ganin zamu saurara a nan insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba sai kuma mu ci gaba kamar yadda ainihin wato muka saba kamar yadda ake gani insha Allah mun dawo karatutukan mu kenan bayan sallah duk da muna yin su ne daga gida saboda yanayi na zaman gida da ake har yanzu saboda wannan nazila ta corona muna fata Allah subhanahu wataala ya kawo mana faraj ya kawo mana mafita game da ita ya sauƙaƙa mana ya gafarta mana zunubanmu waɗanda suka rasu Allah ya gafarta musu wanda suka riga mu rasuwa Allah ubangiji ya gafarta musu mu kuma Allah ya sa mu cika da imani da mu da sauran ƴan uwanmu da iyayenmu muna malamanmu da sauran magabatanmu addu'a ta ƙware Allah ya gafarta musu Allah ya musu rahama Allah ya sa mu gama da dinin lafiya na faɗan wannan nake cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh